أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan’uwan Musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakekken sarki maɗaukaki wanda ya halicci kowa da komai, ya halicce mu, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka. Darussa ne kamar yadda muka sani wanda suke ƙoƙarin fahimtar da mu kyakkyawar aƙida ta addininmu na Musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta’ala ya ƙara ba mu samun damar fahimta mai kyau ta wannan darussa ɗin domin mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin kuma mu samu kyakkyawar rabo a ranar gobe lahira insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba, muna nan cikin bayanin dalilai manya-manya guda biyu waɗanda suke nuna mamu Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya. A inda mun yi bayanin dalili na farko wanda muka ce shine dalili mai sauki idan mutum amma shi ma yana nazari. Mun ce duk wanda ya kalli wannan tsari ɗin ya sa hankali zai gane wannan tsari yana da alaƙa cikin juna, suna da alaƙa cikin junansu duk abin da muka gani, duk halittar da muka gani. Ba za ka taɓa samun halitta ɗaya ba ka ce ita wannan halittar ba ta da wani amfani, ita kaɗai take rayuwarta ba ta damu da kowa ba, ba wanda ke ƙaruwa da ita. Sai ka samu duk halittu suna ƙaruwa da junansu. Ƙaruwan nan da junansu shi yasa ake cewa kenan a game suke cikin juna tsari ne kenan guda. Lalle akwai wanda ya yi wannan halitta ɗin shi kaɗai ne, saboda inda ba shi kaɗai ba ne da za mu samu wasu halittu can ware daban ba ruwansu da wata alaƙa da wannan wasu halittu. Wannan yake nuna mu kenan wanda ya yi wannan tsari ɗin abu guda ne, kuma shi ne Allah maɗaukakin sarki. Sannan muka zo cikin bayani wanda yake dalili wanda shi yana ɗan buƙatar nazari kaɗan, saboda yana da alaƙa shi kuma ya yi alaƙa sosai da hankali. Muka ce shi ne ka kalli abu biyu ka sa nazari cikinsu, idan aka ce suna da kamannin juna, wannan yana da kama da wannan, muka ce dole ya kasance akwai abin da suka haɗa cikin suna kama da juna, kamar mu yanzu wajibul wujud ko kuma Allah da kuma wani sharik kenan, wani Allah ɗan uwan shi. Muka ce dole kasance su wannan allolin suna da abin da suke kama cikin juna, mun ba da misali darasin da ya wuce. Sannan kuma dole ya kasance suna da inda suka raba da junansu, ta nan ne ma har ma ake cewa ga wani Allah nan kuma ga wani Allah nan, shi ma mun ba da misalin shi. A inda muka zo da mu muna cikin ƙara ba da misali ne, muka ce yanzu mutumin da aka ce ma wannan wani launi ne, wannan wani launi ne, inda launin bai bambanta ba, ba za a yi cewa wannan wani launi ne daban ba, da duk launi fari ne kenan za ka ɗauki su abu guda kenan. Amma saboda misali littafi biyu ne, wannan littafin yana kama da wannan littafin wurin bayanin abin da ya shahi addini misali, amma sai dai wannan littafin launin shi ja ne, wannan littafin launin shi fari ne, ka kenan ta nan mun bambance su. Amma da za mu ce a'a, wanga littafin launin shi fari ne, shi ma wanga launin shi fari ne, abin da ke cikin wanga littafin shi ne ke cikin wanga littafin, kai sannan ƙarewa da ƙarau mu ce wannan littafin wurin wannan littafin nan ne wanga littafin yake, zamanin da aka yi wannan littafin wannan zamanin aka yi wannan littafin, komi da komi kaga zai zama in duk muka haɗa abu guda, muka haɗa komi mu ce abu guda ne, to lallai zai zama abu ɗaya. Amma lokacin da za mu iya ɗaukar wani abu bambanta su, kamar yanzu ‘ya’ya biyu ne, saboda tsananin kamanni da juna za ka yi su kama abu guda, amma sai dai ko wurin zuwansu duniya ba lokaci guda suka zo ba, kai ko da lokaci guda suka zo sai ka samu akwai bambanci, wannan yana da shi, wannan yana da shi, ma'ana wannan yana da wani abu wanda wannan bai da shi, ko yaya ne sai ka samu haka nan. Kai in ma baka samu wajen kamanni ba, wurin wuriwa yanzu suna zazzaune wurin juna, suna hira misali, sai ka samu wannan ga yanayin wurin damanka wannan ga yanayin wurin hagunka ba yiwa kasance wurin zaman su ma duk wuri ɗaya ne cikin juna suke ko da ka hada suke kamar da wasu halitta sun hito suna tare a hade sai ka samu wannan shine wanga bangaren wannan yana wanga bangaren amma in haka samu cewa lalle sun game cikin juna komai nasu ya zama daya kansu daya ne hannunsu daya ne hannuwansu guda biyu duka daya ne kahuwansu guda biyu duka daya ne cikin su duka daya ne kai komai nasu duka daya ne halitta sai ka ce kenan mutum daya ne ma to shi yasa a nan bangaren Allah subhanahu wataala in haka ce yana da abokin tarayya dole hatta wuri ma ya kasance ka ce duk suna wuri guda duk da Allah bai shahi zamani ba bai shahi kuma wuri ba kenan dole ya kasance in ka ce Allah yana ko ina shi ma wanga wanda ke sharika din shi abokin tarayya shi dole ya kasance shi ma yana ko ina kaga da ka ce yana ko ina sun zama abu guda kenan tunda yadda wannan yake ko ina shi ma yana ko ina yadda wannan yayi wannan halitta shi ma yayi wannan halitta din haka ne yana suna kenan abu guda alhali mu tunanin mu muna son mu ce ai Allah yana da abokin tarayya in muka ce Allah yana da abokin tarayya dole ya kasance sun rabu ko da cikin wani abu ne to rabuwarsu wannan shi ke nuna cewa wai ana cewa ka yi musu tarkibi kamar yadda mutum yake da gabbuwa na kai da kahuwa da jiki da sauransu to da ka ce Allah guda biyu ne kuma wannan yana kama da wannan sannan kuma wannan ya dan bambanta da wannan ka kenan ka yi musu tarkib kenan ma'ana ka ce wannan yana da wani abu wannan kuma yana da wani abu wannan kuma yana da wani abu shi ma kuma yana da wani abu alhali can mun yi bayani cikin darussa da suka wuce wanda duk aka ce wannan murakkab ne kamar ni yanzu nan halitta ce ina da gabbuwan jiki kuma zan za a same ni wannan gabbuwan na wani jiki ina buƙatar su dukan su haka nan kai ma haka nan duk halitta wanda aka yi zai ka samu gabbuwan jikinta tana buƙata zuwa gare su kenan duk lokacin da mu za mu ce Allah wannan yana da wannan sannan kuma yana da wannan shi ma wancan haka nan ka kenan ka ce wannan yana da kaza da kaza ka yi mai gabbuwa kenan alhali duk mai gabbuwa an ce yana buƙatar gabbuwan shi shi kuma wajibul wujud wanda yake Allah mahalicin kowa bai kamata a same shi ba yana buƙatar wani abu har abada sai dai wani abu ya buƙaci shi ba shi ya buƙaci wani abu ba kenan wannan Allah din yana buƙatuwa da wani abu wanda zai bambanta da wancan shine abin da kake nemi da ka ce akwai abokin tarayya ga Allah kamar ka ce kenan wannan Allah din yana buƙatuwa da wani abu wanda zai bambanta da wancan ko wurin halitta zai yi kokari ya wata halitta wanda wancan bai ba kenan yana buƙatuwa da ya ga ya bambanta da wancan alhali wajibul wujud wanda za mu wanda muke ce ma Allah lalle bai buƙata zuwa ga komai to sai darasin mu na gaba bayan mun tabbatar da tauhidi menene ma'anar tauhidi da dalilin shi cewa Allah bai da abokin tarayya wanda shi ne shi ke cewa wai tauhidi wanda yake zati mai kore abin da ke wajen Allah akwai tauhidi wanda yake shi kuma na cikin zatin Allah ba na wajen Allah ba wannan na cikin wajen Allah kenan na zatin Allah shine wanda suke cewa wai sifofi na zati na Allah sifofi na zati na Allah kun ga anan wurin kenan ya zama lazim makaranci sifofi na zati na Allah shi ne suke cewa shi ma tauhid na sifat menene tauhid na sifat tauhid na sifat ana nihin duk sifofi wanda muka yi bayani a darussa da suka wuce waɗannan sifofin gaba ɗayan su wanda sun tabbata ga Allah suna kuma nuna mamu kamala ta Allah to waɗannan sifofin ba wai wani abu bane daban ga Allah a sune ainihin Allah din ba ka raba su da Allah baka cewa ga Allah daban zatin Allah daban su ga su daban a dukan su wuri guda suke ma'ana in kace ilimin Allah shine Allah rayuwar Allah ita ce Allah kudirar Allah ikon Allah shine Allah ba wai wani abu bane daban ta yadda zaka iya cewa ai ga kudura nan daban ga iko nan daban sannan ga Allah nan daban abinda ake nihi a cikin wannan maganganun duka gaba daya ana so a nuna na'am kamar yadda a cikin fahimtarka a cikin ji ɗinka idan aka gaya magana kana ji ya aka gaya sifa ta bambanta da kudura sifa ta ilimi misali ta bambanta da kudura hakanan ta ilimi ta bambanta da ta kudura din da ta rayuwa da sauransu duk sifofin Allah zaka same su kamar a bangaren fahimta da ji sun bambanta da juna amma a bangaren misdaq kamar da ake gani da larabci kenan a bangaren gani yadda Allah yake waje haka yake kamar yanzu misali ne mutum mai ilimi malami kaga an kace ilimi ana fahimta wani abu daban in kace Musa misali ka gani wani abu ne daban amma lokacin da zaka haza wannan ilimin ga Musa sai kace malam Musa ka gani yanzu malamin nan guda kake kallo ba wai kana kallon ilimin shi daban ba kana kallon kuma shi malamin daban a'a yanzu kana kallon su gasu nan gaba daya da sunan abu guda kake gani hakanan kuma sauran sifofi duk na mutum mafi yawan sifofin mutum ba wai daban suke da mutum ba akwai irin wannan sifofi din ga mutane kenan ta nan ne zamu gane shi ma Allah subhanahu wataala sifofin shi ba wai daban suke ba duk da wasu sun tafi akan sifofin Allah wani abu ne daban zatin Allah wani abu ne daban to a cikin wannan bahasi din malaman mu musamman malaman zance sun zo su yi bayanin lalle lalle sifofin Allah ba wani abu ne daban ba ga Allah anan wurin aka samu sun kasu kishi biyu wasu da suka zo cikin bayanin wannan dalilin wannan hujja din sai suka zo da bayanin cewa Allah ba wa mai gabuwa bane kamar halittu shi Allah kamar da ake cewa muna iya abara shi mu faɗa da Hausa misali abu ne wanda shi mai sauki ne bai buƙatar kace yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza ta yarda had zaka bashi wasu gabuwa wanda zai buƙace su kenan shi ba murakkab bane Allah da larabci basit ne mai sauki ne ta yadda bai da gabuwa sai suka zo da bayanin wannan dan su nuna mu cewa kenan duk sifofin Allah ma gaba ɗayan su in ka dauka suna nuna zatin Allah ne kawai guda ɗaya ba wai alloli bane daban-daban sai da wani zai cewa ai sifofin Allah suna nuna ma Allah kamar ya zama alloli da dama ya za a ce Allah mai arzutawa ne Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne duk shi kadai sannan wasu malamai da suka zo cikin wannan bahasi din sai suka zo da bayanin su ba wai kai tsaye su a'a sai suka nuna cikin bayanin da suka shiga sai suka nuna sifofi duka na Allah ainihin zatin Allah ne a cikin wannan ana samu kamar babban malamin mu Shahid Mutahhari cikin majmu'a shi tallata tafai da abubuwan da ya bari an samu shi bahasin da ya zo dan ya nuna sifofi na Allah zati ne na Allah ainihin zati na Allah kuma ba su da rabuwa ko a ce suna da kididduguwa daban da Allah a duka Allah ne sifofi ne na Allah ya zo da bayani sai fara da bayanin Allah ba murakkab bane Allah basit ne ai mun san me murakkab kamar da muka yi bayani mun san me kuma basit sannan akwai kuma wani babban malami wanda ake cewa shi ma Misbah Yazdi shi ma da ya zo cikin bayanin wannan hakika din to shi sai ya fara bayanin cewa sifofin Allah ainihin zati ne na Allah tanan ne ya nuna mu cewa kenan duk sifofin da muke karantawa tawa ni ne kudura ne rayuwa ne dukan su wannan sun tabbata da Allah kuma tabbata wadda ba su nuna wani abu daban na Allah a'a Allah din dai ne suke nuna wannan a takaice ishara kan bayanan da malaman mu suka zo da shi a cikin littafan su da kuma ishara da suke son su yi kan sifofi na zati na Allah yaya ne suke da man suke saboda zamu zo nan gaba akwai wasu wanda sun tafi akan sifofi daban suke Allah kuma daban anan zamu dakata sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin